sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 15 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Shugaba Joe Biden jiya Laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan 900 don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da karfin lantarki EV a cikin jihohi 35. Firaministar Sweden yar jam'iyyar Social Democrat Magdalena Andersson ta amince da shan kayi a jiya Laraba bayan zaben da aka yi kusan kankan. Wata kotu a birnin Varanasi da ke arewacin India ta amince ta saurari koke daga mabiya addinin Hindu da ke son gudanar da ibadarsu na yau da kullum a wani masallaci.
To, kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji cewa an sake wani mummunan hadarin jirgin ruwa a jihar Taraba ta Najeriya, inda wakilinmu ya ce.
Lamarin da ya janyo asarar rai sama da hudu, kamar dai yadda sarkin kwatan Ibi ya gaya mini a wayan talaho.
To, a yayin da hafsan sojin ƙasa na Najeriya ke ganawa da komandocinsa ƙwararru kan tsaro sun yi tsokaci kan sabbin salon sojojin.
To, a cikin sabbin na wanda ya fi muhimmanci shi ne na wanda suke shiga cikin daji su kaima waɗannan mahara da 'yan bindiga hare-hare a ainihin sansaninsu ba yadda ake yi da ba su jira har sai sun fito.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Joe Biden a jiya Laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan 900 don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da karfin lantarki EV a cikin jihohi 35, wani bangare na burin gwamnatinsa na samun kashi 50 na motocin da ake sayar da su a Amurka su kasance masu amfani da karfin lantarki nan da shekarar 2030. Shahararriyar gasar nan ta tuka motoci ta Great American Road Trip za ta gudana da cikakken karfin lantarki, inji Biden a wurin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa na arewacin Amurka da ake yi a Detroit, jihar Michigan. Wannan kuɗin wani ɓangare ne na dala biliyan 7.5 da dokar gina madafin ci gaba ta 2021 wadda jam'iyyun Democrat da Republican suka kafa tare don kakkafa wuraren caji na EV 500,000. Dokar ta kuma keɓe dala biliyan 7 don tabbatar da samar da sinadarai masu mahimmanci don samar da batir na EV da dala biliyan 10 don samar da tsaftataccen tsarin sufuri, wato mara amfani da man fetur, da kuma motocin bus na makaranta. Firaministar Sweden yar jam'iyyar Social Democrat Magdalena Andersson ta amince da shan kayi a jiya Laraba bayan zaben da aka yi kusan kankan, wanda ya baiwa gamayyar jam'iyyu hudu masu ra'ayin riƙau damar samun nasara da kuma ikon kafa sabuwar gwamnati. Ƙuri'u kalilan ne ya rage a kirga, amma Andersson, wacce ta zama mace ta farko da ta zama firaminista a ƙasar Sweden a bara, ta ce sakamakon da aka samu ya nuna gamayyar masu ra'ayin riƙau ta samu nasara. Saboda haka gobe zan nemi shugaban majalisar ya sauke ni daga mukamina, inji Andersson ga manema labarai. Jam'iyyun na Moderate da Sweden Democrats da Christian Democrats da kuma Liberal sun sha gaba da kujeru guda bayan zaɓe na ranar Lahadi, amma kamar za dai su samu kujeru 176 ne a majalisar dokoki mai jimlar kujeru 349, inda masu ra'ayinsu sauci kuma za su samu kujeru 173, kamar yadda alƙaluman baya-bayan na hukumar zaben suka nuna. Wata kotu a birnin Varanasi da ke arewacin India ta amince ta saurari koke daga mabiya addinin Hindu da ke son gudanar da ibadarsu na yau da kullum a wani masallaci da ya daɗe shekara da shekaru, inda ta yi watsi da roƙon da musulmi suka yi na a yi watsi da koken. Wasu gungun mata 'yan Hindu biyar ne suka shigar da ƙara a farkon wannan shekarar, inda suke neman 'yancin gudanar da addu'o'in yau da kullum a masallacin Gyanvapi, da suka yi imani da cewa ya taɓa zama wurin ibadar mabiya addinin Hindu. Matan sun dage cewa suna da 'yancin yin bauta a gaban allolin da ake gani da wanda ba a gani da ke cikin ginin. Wani sarki Mughal Musulmi wanda ake kira Aurangzeb ne ya gina shi a shekara ta 1669, wanda ake zargin an gina ne bayan rusa wani wurin ibada na Shiva da ke wurin. Masallacin ya zama wani abin takaddama na baya-bayan nan tsakanin al'ummar Hindu mafi rinjaye a India da tsirarin Musulmi, waɗanda ke da kashi 13 cikin 100 na mutane biliyan 1.4 na ƙasar. To, ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka sake wani mummunan haɗarin jirgin ruwa a babban kogin nan na Benue da ya ratsa jihar Taraba, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 4. Najeriya ta sha ganin haɗuran jiragen ruwa na baya-bayan nan, wato a baya-bayan nan. Ga dai Muhammad Salisu Lado da rahoton.
Wannan al'amarin dai ya faru ne a babban kogin Benue da yake karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban, inda kuwa wani jirgin ruwa ya karye 2, lamarin da ya janyo asarar rai sama da 4, kamar dai yadda sarkin kwatan Ibbi ya gaya mini a wayan talaho, a yayin da ya fara min bayani da sunan sa kamar haka.
Kina za ka Abubakar mai ciwo? To, ba ni labari mana, menene ne karamar hukumar Ibbi na bakin kwata? Ta ce ya kamar wani irin asara da wani irin asara aka yi. To, gaskiya an rasa rai a ciki, an rasa mutane da wani suka kai kamar guda 4
waɗanda suka mutu.
Yanzu ne hali kuke ciki? Muna kokari, muna neman waɗanda aka rasa din. Sun samu biyu a yanzu, kuma guda 2 muke kokarin neman kina a yanzu haka.
Nan take kuwa ne nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin wadda iyalansa guda 2 suke cikin wannan hatsarin. Su ma nan take suka mutu, kuma su ne biyun da aka yi nasarar gano gawawwakin, wanda ya mini ƙarin bayani a yayin da na fara tambayar su sunansa.
Kana ba da Abubakar Alimi.
Mun samu labari cewa bayan wanga cikin wannan hatsari da ya faru.
Haƙiƙa akwai iyalai na guda 2.
Iyalan ka guda 2 suna ciki? Allah, kamar mata kenan.
Mata ne.
Suna cikin wadanda aka yi gawansu ko dan su ana cikin wadanda kenan.
Su an ga sun fina ka fara ganowa jiya cikin jirgin ne.
Haƙiƙa Allah sarki Allah. To, yanzu wani hali kuke ciki yanzu haka?
Sai mun ji mun da shi nan kan gaskiya.
To, ko mahukuntan jihar Taraban suna da masaniya akan wannan batu, duba da cewa wannan hatsarin jirgin ruwan ya yi sanadiyar mutane sama da 4? Tambayar kenan da na yi wa shugaban karamar hukumar Ibbi, wato Honorable Dr. Bala S. Bako, wadda ya mini ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru.
Jirgi ya yi lodi zai haye zuwa can gefe domin kasuwan da ke sarkin kudu. Wanda injin ya tashi a bakin daba ne ma wurin, ba wai an je cikin kogi sosai can ba. Sai injin ya mutu. Yana kokarin tayarwa da tayar ba har ya je shiga ɗaki wanda an gina na water box. Yana cikin ruwan. To, sai injin sai je buga wannan karfe na ruwan nan da ke na water box din ke cikin ruwa din. To, da bugawa kenan da wuya sai jirgin sai fashe.
Mun samu labari cewa a cikin mutane suke cikin jirgin mutane 4 sun rasu, an gano gawawwakin 2 amma 2 ana kan nema. Ku labari haka to gare ku haka ko a matsayin ku na mahukunta?
Ya zo wurin mu haka.
A lokacin da nake kokari hada wannan rahoton, na yi ta kokari domin jin bakin rundunar yan sandan jihar Taraban, amma dai hakata ba da cimma ruwa ba. Wannan lamarin hadarin jirgin ruwan da ya ma taba faruwa a kwanakin baya a jihar Bauchi, lamarin da ya janyo al'umma sama da 20 suka rasa rayukansu. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Ka gaida Muhammad Lado, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na 2 na labaran duniya.
Jiya Laraba, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta bayyana wani laifin da aka tafka, inda ta zargi wasu Iraniyawa 3 da yin kutse a shafukan yanar gizo na ɗaruruwan waɗanda abin ya shafa a Amurka da ma duniya baki ɗaya, a wani abin da jami'ai suka bayyana a matsayin wata aika-aika ta intanet Salon Ransomware. Ko da yake tuhumar ba ta zargin masu kutsen sun yi aiki da madadin gwamnatin Iran, hukumomin tabbatar da aiwatar da doka na Amurka sun fitar da gargadin haɗin gwiwa game da abin da suka kira ci gaba da ayyukan ta'addanci ta yanar gizo. Daga 'yan wasan da ke da alaka da rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran, yayin da ma'aikatar Baitul Mali ta haramta aiki da adiresoshin Bitcoin da ke da alaka da biyu daga cikin waɗanda ake zargin. Hukumomin tabbatar da bin doka da oda na Amurka da Australia da Birtaniya da Canada ne suka bayar da shawarar tsaro ta yanar gizo. Mazauna wani birni a yankin Shenzhen mai nisa na kasar Sin sun ce suna fama da yunwa, tilastawar kebewa da kuma karancin magunguna da kayayyakin yau da kullum bayan fiye da kwanaki 40 a cikin kullun kwayar cuta. Daruruwan sakon rubuce-rubuce daga Gulja sun shagalta masu amfani da shafukan sada zumunta na kasar Sin a makon da ya gabata, tare da mazauna yankin suna musayar bidiyo na firijin da komai ya kare ciki. Yara masu zazzabi da mutane suna ihu daga tagoginsu. Mummunan yanayi da karancin abinci suna tunatarwa kan wani mummunan kulle a Shanghai a farkon wannan shekarar, lokacin da dubbinan mazauna garin suka buga koke ta yanar gizo cewa an kai musu rubabbun kayan lambu ko kuma an hana su kulawar lafiya.
To, a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda hafsan sojin ƙasa na ƙasar ya gana da komandojinsa a faɗin ƙasar don bitar nasarorin da aka yi a baya-bayan nan, yayin da ake ci gaba da fama da matsalolin tsaro a ƙasar. Tuni dai masu tsokaci ke cewa sabon salon sojojin na kai samami ya fi jira miyagun su fito da kansu. Daga Abuja ga Hassan mai da kaina da rahoton.
Our kinetic actions in the Northeast theater operation have continued to dismantle the position of the insurgents, resulting in massive surrenders of the terrorists.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Faruk Yahaya, ke bayanin cewar irin farmaki da suke kaddamarwa a shiyar Arewa maso gabas na ci gaba da kasar 'yan ta'adda, wanda hakan ke sanadiyar 'yan ta'addan na miƙa wuya ba kakkautawa. Wannan kuma ba shakka ya ƙara zaburar da sojojinmu, tare kuma da sa jama'a yin kyakkyawan fata ga dakarun ƙasar. A don haka, dole ne a yi duk wani abu mai yiwuwa don tabbatar da ɗorewar wannan nasara ya zama to na dindindin. Babban hafsan mayakan Najeriya, wanda ke jawabi a wurin wani babban taro da ya yi da manyan komandojinsa a nan Abuja, ya kuma taɓo batun tsaro a shiyar kudu maso gabashin ƙasar.
There is a successful hotel Nigerian Army Day celebration in the southeast in Owerri precisely.
Yace nasarar da aka samu na yin bikin ranar sojoji a kudu maso gabas a birnin Owerri ya yi tasiri kwarai wurin dakile 'yan awalan Biafra masu neman ɓallewa daga Najeriya. Kana kuma dakarun da aka tura shiyar kudu maso kudu da ke ƙarƙashin Operation Delta Safe su ma na ci gaba da aiki wurjanjan da ya kai ga cafke ɗimbin masu laifi da ma masu ɗaukar nauyinsu. Rundunar sojojin Najeriya za ta ci gaba da ba da gudunmawa wurin inganta sha'anin tsaro a yankin kudu maso yamma. Kazalika, farmakin da ake kaddamarwa a yammaci da tsakiyar arewacin Najeriya, ana nan ana ta zafafa shi, musamman ganin yadda a baya-bayan nan ake wa 'yan bindiga jiran mikiya irin na ba sani ba sabo. Koda cikin rahoton tsaro na wata-wata da kamfanin Beacon Consultant ke fitarwa, shi ma nuna cewar jami'an tsaron na ci gaba da samun nasara musamman a watan jiya. Dr. Kabiru Adamu, da ke zama shugaban wannan kamfani, ya mun ƙarin bayani.
A takaice, abun da rahoton ya nuna fiye da komai shine haɓɓasa wanda su jami'an tsaro suka yi a watan 8. Wannan kuma ya biyo bayan harin da aka kai ma wannan gidan yari na kuje. Abu na biyu shine su matakan da 'yan siyasa suka dauka. Tun bakwai an yi wannan zama na majalisar tsaro kusan su uku. Tarihi da baya-bayan nan babu wata da aka samu irin wannan zama. Shi majalisar dattijai ta zauna ta yi kusan yunkuri na kokarin tsige shi shugaban kasa. To wannan ma ya tasiri. Sannan shugaban majalisa ya yi taro da jami'an tsaro kuma ya nuna musu muhimmancin daukan matakai akan wannan. To a takaice dai wayannan su suka kawo habbobbasan da muka gani daga jami'an tsaro. Rawan daji da operation wanda suke yi mun ga sabbi wanda suka fito da su. To a cikin sabbin na wanda yafi muhimmanci shine na wanda suke shiga cikin daji su kaima wayannan mahara da yan bindiga hare-hare a ainihin sansanin su bayan da ake yi da ba su jira har sai sun fito. To wannan gaskiya ya tasiri sosai ya kuma taimaka wurin irin ci gaba da aka samu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, a shirinmu na hantsi za mu kai ku Ghana inda za a ji wannan.
Ni na taba aikin galamsi abinda yan China nan ke muna ba abin wasa bane. Wala suke bamu su kuma kare su bata muna kasa su ce shi yasa abinda muke so ne in aka kama su da evidence a kai su court ya deal da su.
To sai ku bi mu a shirinmu na hantsi ku ji cikakken bayani. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hui ba ku da ma tambaya ni ke da ku da ma tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin namu, Hajiya Khadija Abdullahi Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova da kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba sai Sa'idu Gombe za ku ji matsayinsu kan yadda suke ganin matan da suka tsaya takara za su iya lashe zaɓe a babban zaɓen da ke tafe baɗi a Najeriya. Ga jagora tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarshen wannan musayar yau.
Yanzu a zaben da ake yi waɗanda aka fi ba kuɗi a saye su daga matasa ne sai mata su aka fi ba kuɗi a saya. Ni living
to amma tsaya delegate din da aka yi tsiya mata
ba delegate ba na zabe na gaske na zaben gari gaba ɗaya duka. Yanzu idan ka zo ka samu mata daga cikin gidajen za su ce maka ba za su fita su zabe ba sai an ba su wani abu 500,000 ko 200,000 shi ake to da aka bata ku yanzu ai gogormayen da kuke gaban ku bar ku ji kalubalen da ke gaban ku ku a matsayin ku na mata dole sai kun yadda cewa kun wayarwa mata da kai. Yanzu kamar ke zaki iya bada misali akan kanki da kika fito takara matan nan duk da za su iya goyen bayan ki ba kika buƙata ba sai kin kashe kuɗi. Idan har matan sun yi da san su taimake ki kamata yayi matan duk hidimar da zaki na kuɗi su su tara kuɗin a aljihunsu su ce bari mi saboda goya miki baya. Idan suka yi miki wannan zai ba sauran matan ƙwarin gwiwa su ce ashe idan har mun goya wa mace baya za ta iya cin nasara to gobe za a iya samun wata ita ma a wani gefe a wani kujera ita ma za ta ƙara fitowa. To rashin yin wannan ke sa kike ganin matan wani lokaci sai su zama discouraged. In sun ga cewa kamar ba a supporting ɗinsu ba a ƙarfafa musu gwiwa sai su janye jikinsu su ce kai ni ko na je ta karan ma wahala zan sha. Saboda me? Saboda ba sa samun ƙwarin gwiwa daga wurin ƴan mata ƴan uwansu. Yanzu wanda ya baki gudunmawa wanda yake kuke family friends da shi ai namiji ne kika ce da kin ce wata wadda take wadda muke family friend da ita ta bani kuɗin form ta bani kaza 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 to kin ga sai mai da cewa mata suna ƙarfafa muku gwiwa.
Ku yanzu mun tashi tsaye sama da shekara kusan 5 yanzu zuwa 8 abinda muke yi advocacy da muke yi buɗe mata ƙwaƙwalwa ki zama kina da hanyar samun kuɗi ko a ciki ko kulle miji dungun danza ya kulle ki a gida ba fita samu wani abu da kike yi a samu wanda zai fita ya sayar miki entrepreneurship. To yanzu in kika zo state in Arewa especially Kano mata in millions miliyoyi suna sana'a mun kafa kamfanoni wanda mukan zama off taker. Yanzu misali ke ba zaki sarrafa abu kuma kike ki zaki yawo neman mai siya ba sai kike ga ya kwantai to sai muka ga mu taimake su inda zamu yin kika yi naki wata tayi mata 100 suka yi abubuwa wani group sai mu zo sai mu saye idan mun sai mu ba su kuɗin su fitar da riban su su ci gaba da yi mu muna sayarwa ko mu fa sai mu rika sayarwa. Yanzu haka magana da nake miki har export muke kamar shekara uku da suka wuce yanzu kuli ne menene kuma wanda ba za su iya yin package ba sai ai musu inda kin sarrafa kin kawo point inda zaki a karba sai a sarrafa a packaging sai a sayar. To muna nan muna taimakawa mata cikin shuru ba sai an yi hayaniya ba. To in abu ya tashi mace ta fito kamar wannan baiwar Allah samu iya raising a hada mata kowa mai 1000 mai 2500 mai 2020 mai 30 har hada a goya mata baya to in baki da hanyar samu kobo fa wani miji ma zai fita da safi wallahi ko kobo bai ban matansa ai shida sai ya wuta ya tafi abin sa ya bata ya tafi wurin masu abinci ya je ya ci kafafa ya ji bindi ya ji bindi ya shafa rafe su ki gan shi da katon tumbi yana kyalli yake zo gidansa matarsa da yayin a kekace to dan Allah dan annabi na adalci anan kuma a ce ita matar ba ta san mace yar uwarta to ba ta da shi ba ta ma samu na ci a gida da ƴaƴanta ba bare ta taimaki wata ya kamata mu rika fadan gaskiya magidanta da yawa wallahi suna cin suna azabtar da iyalansu kuma wannan haka sai ji a uwarta da kawo mata wani haya wani wuri nan ga mace da ƴaƴa shida ba ka ciyar da su da ci sabulu ba wani wanka saboda Allah saboda annabi na sa akai wannan irin cin zali
bari mu dawo ga ita Mrs. Dorothy ina mafita ganin cewa yanzu baki kai ga labari ba ga batun maganar tsayawa takarar ki na shugabanci ina aka dosa ne
yanzu ni na diba na ga inda ya kamata in je in taimake su gogor maya da an zo an ci zabe ni sai a bani minister ko ambassador har yanzu ni ban bari ba ba kuma zan sake ba na dinga yi kenan Allah ya yarda aka samu aiki mai kyau aka dan samu kudaden da za a aje au in fito kuma ko in tallaba ma wata mace ita ma ta fito to inda na nufa kenan ne
kuma Hajiya Khadija menene abin da kika sa a gaba ganin cewa zabe fa na da karatuwa kuma wannan babban aiki ne dake gaban ki a yanzu me kika sa a gaba ganin cewa wannan babban matsayi ne kin zama zakarar gwajin dafi a cikin waɗanda suka fito su tsaya takara da ke a yanzu
so dama abin da nayi tsaya fo acronym ina is service
aiki kenan
S is for security
wato tsaro
E education
samun ilimi
C is for commerce I is for industry kasuwanci industrialization dan ba ma producing then industrialization then V is for vital health
wato samun lafiya ingantacce
E is for e-governance. E-governance and we also made digitalizing governance policies that to the extent that cannot appear a kan hanya. You can raise work order in mutum ya ce wai wannan pothole din ya lalace. Before you know it, an riga an fada work order will be generated immediately. Da za a ce wai aja a gyara. So within 24 hours an gyara shine e-governance. So everything is going to be digitalized. So abinda muke ni abinda yake damina sosai da Niger. Is Niger shine da 10% in land mass in Nigeria dukkan Niger muna da 4 kashi 10 muna da land sosai ba mu da business in zama talakawa
babu kasuwanci
ba kasuwanci a Niger sosai babu irin empowerment in babu mutane civil service ne kawai suke samu wani abu We have so many kuma ba na san interpretin ni ba kamar irin politician zan yi wannan ba amma zan ga miki na ga miki abubuwan da concerns muka sa a gaba security mun riga mun magana cewa there are ways to zame security that doesn't have to be complicated muna da 25 local government
wato akwai kananan hukumomi 25
working with them zamu sami security committee inda ake da economic committee council da za mu setting up duk wai na abubuwan ba na san fada dan ba na san opponents
to waje irin shawara zaki ba wa sauran ƴan uwanki mata su fito su ma a dama da su musamman ma wajen ba da gudummawar su ga cigaban kasa baki
ke abinda yake sa maza suke fin mu cikin karfi namiji yanzu yana mentorship kamar mun dukkan mun nan zaki gan kowa na mentorship din maza inda su suke yi sai ki gan sun tada maza da yawa masu kudin sa'adar majalisa sun tattada su da kudi sai empowering din su sun babba su kudi mentoring din kudi abinda Tinubu yayi kenan ya bada wannan kudin ya bada
wannan
ya daga wannan kowa ya tashi mu mata ba ma yin shi sosai amma kin ga ajiya ta fada abinda su suke yanzu mata suka fara yi irin wayannan abubuwan suna bani confidence da kwanciyar zuciya cewa ko me ka hada da mace is like 54% electoral abundant votes inda zaka samu a ciki mata suka tashi suka ce okay inda ajiya take yi ta riga ta yi empowering din mata. Ni the first thing da muka yi, muka je muka samu su malaman mata, malamai mata muka je muka samu. Dan wannan maganan da ake cewa ba kyau mace ta yi shugabanci. So mu yi preempting din wannan
challenge. Wayar musu da kai akan wannan
cewa ga yi nan fa mun zo ga abin da muka zo yi. Mu ga aiki fa kawai muka zo yi.
To idan na fahimce ki kenan kina kira ga sauran ƴan uwa mata cewa su tashi tsaye ka su bari a duk fatar su ko a basa a baya. Su ma suna da gudumawa da za su bayar
wannan. Reason din da na fito kenan dan nayi encouraging mama ta da yawa su fito. Inda ita ta fito kowa ya fito. Amma a fara inda naso wannan strategy din da Ajiya Maria ta faɗa. Local government council din nan. A sa councillors mata kawai. A sa da yawan su mata kai encouraging din su fito. A local government chairman su fito.
To Hajiya a wace ƙari zaki kan wannan batu da kai?
To ni da gaskiya fi sabilillahi akwai wata kungiya da muka kafa na taimakawa duk macen da aka bata ticket a kowane level. Duk kowace party mu wannan ba anti-party bane. Mu yanzu muna so mu zama gender sensitive ne. Duk matar da aka bata ticket sai mu san yadda za mu yi mu mara mata baya a location ɗin da take.
To masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen tattaunawarmu kan wannan muƙala. Sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baƙin namu Hajiya Khadija Abdullahi iya ƴar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga. Da Mrs. Dorothy Nuhu Akinoba wadda ta nemi a tsaida ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Sai kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba, ɗan siyasa kuma ƴan gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa Honorable Sa'idu Gombe. Sai jagorar wannan tattaunawa wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet VOA Hausa. Da suka mai don kuka matsa shirye-shirye mu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba.
To, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A takaice, shugaba Joe Biden jiya Laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan 900 don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da karfin lantarki a cikin jihohi 35, wani bangare na burin gwamnatinsa na samun kashi 50 na motoci da ake sayar da su a Amurka su kasance masu amfani da karfin lantarki nan da shekarar 2030. Shahararriyar gasar nan ta tuka motoci ta Great American Road Trip za ta gudana da cikakken karfin lantarki, inji Biden a wurin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa na arewacin Amurka da ake yi a Detroit a jihar Michigan. Firaministar Sweden 'yar jam'iyyar Social Democrat Magdalena Andersson ta amince da shan kayi a jiya Laraba bayan zaɓen da aka yi kusan kankan. Wanda ya baiwa gamayyar jam'iyyu hudu masu ra'ayin riƙau damar samun nasara da kuma ikon kafa sabuwar gwamnati. Ƙuri'u ƙalilan ne ya rage a ƙirga, amma Andersson wacce ta zama mace ta farko da ta zama firaminista a ƙasar Sweden a bara, ta ce sakamakon da aka samu ya nuna gamayyar masu ra'ayin riƙau ta samu nasara. Saboda haka gobe zan nemi shugaban majalisar ya sauke ni daga mukamina. Inji Andersson ga manema labarai. Wata kotu a birnin Varanasi da ke arewacin Indiya ta amince ta saurari koke daga mabiya addinin Hindu da ke son gudanar da ibadar su na yau da kullum a wani masallaci da ya dade shekara aru-aru, inda ta yi watsi da roƙon da musulmi suka yi na a yi watsi da koken.
To masu sauraronmu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 7 agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza wanda shi kuma ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.